الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاش درسين أريد ستين دقوق أتكن كراتمنا الجامع الصحيح أريد ستين دهودو نعم أريد ستين دهودو دهودو نعم دقوق دهودو نعم درسين أريد ستين دهودو أتكن كراتمنا الجامع الصحيح المسند مع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله رحمة الله عليه ذا متاشي بادي ندري دا أربعين دا أكو يو أشرين دا توقف قواتن جماد الأولى هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا ريهدو دا أربعين دا أكو بيو قواتن آية شكرا تدبو بيو دا أشرين دا بيو ذا متاشي بادي ندري دا أربعين دا أكو أشكين لتاتي نقوم كتاب الأذان حديثي ندري تقوص دا أشرين دا هدو واتو باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة نعم نعم يجي باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة باب يا متنزي دوغرا أكان كسا إذن يميك إذن ركعة واتو إذن يميك إذن ركعة زوا وتركعة وانا واتو كوة ركعة تكثن سواء ركعة بقرقو كو ركعة تبيو كو ركعة تأكو أما أوتى رواية تيتزو إذا قام من الركعتين إن يتميك إذا ركع أو إبيو واتو ركع أبقرقو دا ركع أتأكو تويا متنزي دو غرا أكن قصا أما الظاهر ونين نسن إذا قام من الركعة دا كوة ركعة يا هل أحد إذا ينزتاش دا ركعة تبيو زي تفتأكو يا زي زي daga gwiwarsa ne ya dogara akan hannunsa sannan ya miƙe ko kuwa zai sanya hannunsa akan cinyarsa sannan ya dago da kafafunsa ya dago da kafafunsa yaya zai yi shi yasa sai yayi ta da ayat tambaya saboda yadda aka samu sabani tsakanin malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hayya zuwa ga wato tabi'ai da kuma al'a'imma fuqaha al-amsar kamar yanda zamu gani na'am na'am mu'alla ibn asad al-ammi wahayb ibn khalid al-basri wannan mutanen isnadin mutanen basra ne na'am daga ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani daga abu qilaba abdullah ibn zaid al-jarmi yace Malik ibn al-Huwayrith ya zo mana sai mana sallah a wannan masallacin namu ma'ana yayin musulmanci suka bi shi sallah ni sai yace ni ina yi muku sallah ba sallah nake nufin yi ba sai dai ina so nuna muku ne ya naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ayyub yace sai nace ma abu qilaba to ya sallata ta kasance tunda abu qilaba ya gani yace sallabina sai ce to ya sallata ta kasance yace kwatankwacin sallar wannan malamin namu wannan dattijan namu yana nufin Amr ibn Salima Ayyub yace shi wannan dattijo ya kasance yutimmu takbir yana cika kabbara kuma idan ya dago kansa daga sujada ta biyu sai ya zauna sannan ya zauna kuma ya dogara da ƙasa sannan ya miƙe. A wannan hadisin akan wannan matsalar Imam al-Bukhari ya kulla wannan babin, kuma babu hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana wato yaya ake tashi ake dagowa daga zuwa ga wata raka'a ta sallah. Na farko dai wannan hadisin kamar yadda ya gabata Malik ibn al-Huwairis yana daga cikin waɗanda suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa a amal wufud shekara ta 9 bayan hijira, kuma yana daga cikin samarin sahabbai. Ya zauna kwana, sun zauna kwana 20 a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina kafin ya musu izini su koma wajen iyalansu, kuma ya ce musu su yi sallah kamar yadda yake suka ganshi yana sallah. Ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. To saboda haka shi kuma Malik ibn Huwairis radiyallahu anhu yana rike da wannan, ya je masallaci a Basra ya ce mutane zan yi muku sallah ba dan wato ina nufin mai sallah ba, ma'ana wato ba dan sallar farilla ba ce, kamar yadda ya gabata cewa ya yi musu ba a lokacin sallah ba, ma'ana ba a lokacin sallar farilla ba, kuma muka rinjayar kan cewa wanne ne wannan lokacin? Na'am, bayan sallar asuba. Na'am, daga hudowar rana zuwa sallar azhar, dan shine lokacin da ba a wata sallar farilla a cikin lokuta gaba ɗaya. Lokacin da ba a wata sallar farilla shine daga fitowar rana zuwa sallar azhar. To a wannan lokacin sai don haka dole a dauki hadisin a wannan lokacin yayi, kuma ya nuna musu a aikace ba a faɗa yadda yayi a baki ba, ya nuna musu yadda yake sallar daga farko har ƙarshe a aikace. To shi Ayyub Sakhtiyani radiyallahu rahimahullah sai ya tambayi Abu Qilaba, to ya nuna muku sallar tunda a aikace ya nuna? To shi kuma Abu Qilaba maimakon ya ce shi yayi sallar ko kuma ya faɗa a baki, sai ce kamar yadda wannan dattijan namu yake sallah. To a cikin yadda yake yin sallah shi Amr bin Salima, abinda aka keɓance shi da an fito su ne waɗannan hukunci, abubuwan hukunci guda biyu. Na farko jalsatul istiraha, cewa idan ya ɗago daga sujada ta biyu sai ya zauna. Na biyu al-i'timad ala al-ard, ya dogara da ƙasa kafin idan zai sannan ya miƙe. In ya dogara da ƙasa bi ma'ana ya sanya hannunsa a ƙasa, in dai ya sanya hannunsa a ƙasa yayin da zai miƙe ya dogara da ƙasa, wato kaga gwiwarsa ita take so mabarin ƙasa kenan, domin hannayen suna ƙasa. Sai gwiwarsa ta ɗaga sannan sai ya ɗago hannuwansa, ko ba haka ba? To wannan shine maqsudin Bukhari, abinda Bukhari ya sa ya istinbatin wannan hadisin, saboda babu hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana yaya mutum zai ɗago daga sujada ta biyu idan zai tafi zuwa raka'a da take bin wanda yayi. Sai wannan hadisin shine mafi kusanci. Akwai hadisin Wa'il ibn Hujr wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi ruku'u yana kaddamar da gwiwoyinsa kafin hannuwansa, kuma idan zai dago daga sujada zuwa ga raka'a zai dago zuwa tsayuwa sai ya daga rafa'a yadaihi thumma rafa'a rukbatayhi, wato sai ya daga hannayensa sannan sai ya daga gwiwoyinsa. To wannan hai'ar da tazo a hadisin Wa'il ibn Hujr ba hadisin bai inganta ba, hadisi ne da'if, hadisin Wa'il ibn Hujr saboda inqita'i dake cikin isnadi. To sai malamai suka rubu kashi biyu, mafiya yawan malamai sun tafi akan abinda aka fahimta daga hadisin Malik ibn al-Huwairis, cewa idan mutum zai dago daga zuwa ga raka'a wato ya bar ya rike hannuwansa tukuna a ƙasa sannan ya daga gwiwoyinsa ya dafa ƙasa, to dar mina ce ko ya rike hannuwansa, ya dafa ƙasa ya tabbatar da hannuwansa a ƙasa sannan ya daga gwiwoyinsa. An fahimta ai ko? Malam Nura yi mu gani. Kana zaune. To dago hannuwanka a ƙasa, yawwa, to ka gani, sannan ka daga gwiwoyinka, to zauna ka yi. To yi na Wa'il ibn Hujr. Aha, kun gani ko? Na can baya sun gani?
a kan mimbari ba zai yi ba, kan mimbari ba zai yi ba. Ba zai yi ba, hau kan mimbarin in za ka iya. Ba zai yi ba, ba zai yi ba, mimbari ba zai faɗi. Wato dai, bari ka sake yi, ai za su iya gano ka, ka yi daga nan. Sunkuya, zauna. Na farko shine wanda kowa yawanci yake yi, sa ƙafarka, sa hannunka a ƙafa, dogara da ƙasa. To sai ka ɗago gwiwoyinka. Yawwa. To wannan shine yawanci duk muka saba yi ko? To zauna. Ai suna gani. To yawwa, to ɗaga gwiwoyinka. Aha, yawwa. Hannuwanka akan gwiwoyi. Kun gani? Shine. To hai a farko ita ce aka ruwaito ta daga mafiya yawan malamai. Kamar yanda yazo a hadisin Malik ibn al-Huwairis. Kamar yanda yazo a hadisin Malik ibn al-Huwairis din nan. Kun gane ko? Kuma shine kaulun Maliku da Shafi'i da Ishaq ibn Rahuya. Haka an ruwaito daga Imam Ahmad. Daiwa daga cikin magabata haka aka ruwaito suna yi. Daga ciki akwai Sayyidina Umar da Ubadah ibn Nusay da Umar ibn Abdul Aziz da Makhul limamin mutanen Sham da Az-Zuhri. Az-Zuhri ma yace wannan ita ce sunnar sallah. Wannan kaulin kuma Imam Shafi'i ya karfafa shi da cewa yin haka yafi tawalu'u. Yafi nuna tawalu'u. Kaskantar da kai ga Allah. Yayin da zai zamanto cewar ka sunkuyi da yayin da zaka sa hannuwanka a ƙasa kaga kanka a sunkuye yake. Kana dagowa. Ya fi tawali'u, ka sunkuyi da kanka wajen kaskantar da kai, haka Imam Shafi'i ya ce. Kuma ya fi taimaka ma mutum wajen tashi din, saboda ya dogara da hannuwan, ya dogara da ƙasa, musamman masu nauyin jiki, sa ya dogara da ƙasa, yana buƙatar taimakon hannunsa domin ya tashi. Sannan ya fi balance, shi ma dai Imam Shafi'i ne ya faɗa, sai dai ba cewa ya balance ba, amma dai a yaren zamani shine za a ce ya fi balance. Yace ya fi maganin kada mutum ya fada ta baya, domin in yayi irin wannan zama irin wannan na miƙewa akan gwiwar tasa sai ya katakata, sai wataƙila sai ya fadi, ko ba haka ba? To saboda haka ya fifita wannan hay'ar. Hay'a ta biyu kuma ita ce riwayar Abu Hanifa da fuqaha'u da mutanen Iraq, su Ishaq ibn Rahuya. Kuma ita ce ɗaya riwayar daga Imam Ahmad, wadda ita ce madhabarsa, madhabar Imam Ahmad kenan. Ita ce madhabar Imam Ahmad shi ma kamar yanda ya take madhabar al-Imam Abu Hanifa. To wannan Imam al-Bukhari kun ga ya zaɓi ya ce da inda ya ce yaya zai dafa ƙasa yayin da zai tashi zuwa ga raka'a, ya nuna shi ne zaɓinsa, madhabar jumhur. Kuma ka ga ya ce idan kama minar raka'a, in ya miƙe daga raka'a kuma ya yi itlaƙi, saboda haka kaga a raka'a farko haka mutum zai yi, a raka'a ta biyu haka mutum zai yi, a raka'a ta uku ma haka mutum zai yi. Ba kawai ya tsaya akan raka'a ta ɗaya da raka'a ta uku ba, hatta ta biyu ma idan ka gama tahiya za ka tashi zuwa ga raka'a ta uku, ba za ka tashi ne akan gwiwoyinka ba, za ka tashi ne kana mai dogaro da hannuwanka a ƙasa. To sai matsala ta biyu a wannan shine wajen dogaro da ƙasa ɗin. Za ka shimfiɗa hannuwanka ne kamar yadda ka saba lokacin sujada, ko ka za ka dunƙule su ne ka yi hay'ar al'ajin kamar yadda ya zo a cikin riwayar hadisin Abdullahi bin Umar. Cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa sayyidin Abdullahi bin Umar ya kasance idan zai miƙe yana dafa ƙasa kal'ajin. Kamar wato wato yana dafa ƙasa a kal'ajin ya'jinu alal ard, yana dogaro da ya'jinu alal ard, yana yin ajinu akan ƙasa, ay ya'tamid, haka riwayar Tabarani tace ay ya'tamid, yana dogaro. To waɗansu sai suka ruwaito hadisin suka ƙara faɗa ay ala sifatil ay kalladhi ya'jinu al'ajin, kamar wanda yake kulla kulli, wanda yake kwaba kulli, ahsan, wanda yake kwaba kulli, wanda yake kwaba kulli, ai kaga zai rinka dunkula hannunsa ne yana dukan kullin, ko ba haka ba? to wato sai ya doga sai ya sanya hannun haka ya dunkule ya dogara da ƙasa sai ya miƙe to wannan hay'ar wannan ziyadar kallabi ya'jinul ajin bata cikin riwayar hadisin bata cikin ba a cikin nassin hadisin take ba ta at-Tabarani to waɗansu malamai sun tafi ga cewa wannan sunna ne kamar yanda yake ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani ra'ayin Sheikh Nasir Al-Albani ya tafi akan wannan ya inganta hadisin bayan kuma gaskiya hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai inganta ba Imam An-Nawawi ya da'afa shi saboda illarsa akwai wanda ya kadaita da shi Al-Haytham ibn Alqama ibn Qais wannan ba a san shi ba to shi Sheikh Nasir sai ya dogaro da riwaya da tazo a cikin Gharibul Hadith na Abu Ishaq Al-Harbi wanda aka ce Al-Haytham aka yi iflaki ya ruwaito daga Atiyya malamin sa sai ya ce to Haytham da yake ruwaitowa daga Atiyya a Haytham ne ibn Imran al-Dimashqi shi kuma Haytham ibn Imran al-Dimashqi ibn Hibban ya ambace shi a cikin As-Siqat to amma kage dai ba a tsira ba domin ibn Hibban in ya ambaci rawi a cikin As-Siqat a cikin littafin sa na As-Siqat bai nuna kan cewa a wajen sauran malamai wannan rawin amintacce bane bai dauke masa jahala ba a wajen sa rawi wanda yake in dai an san shi to kawai siqa ne amintacce ne in dai ya zamanto sananne to shi kuma an ce an samu wanda suka yi riwaya da gare shi to shi kuma al'adar malamai dangane da wanda Ibn Hibban ya masa haka shine ana sa shi a martabar wanda suke ce masa maqbulun haythu yutaba wa illa falayyinul hadith ana bin sa in ya samu wanda yayi riwaya kwatankwaciyar tasa in ba a samu ba ya kade ta da riwaya to hadisin sa mai rauni ne to balantana wannan a ce ba wanda ya ruwaito wannan hay'ar ba wanda ya ambace ta sai shi kuma ba a san shi ba sai a wannan hadisin ba a san shi ba sai a wannan hadisin kaga wannan dalili ne na rauni kuma ana maganar sallah ne fa sallan nan mutane nawa ne suka faɗi sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wanda ya ruwaito wannan sai Al-Haytham ibn Qais ibn Alqama ibn Qais ko Al-Haytham ibn Abi ibn Imran kamar yanda Sheikh Nasir ya rinjaya ko ma dai wanne ne kadaitowarsa da wannan hadisin ya nuna kan cewar hadisi ne wanda yake mai tsananin mai rauni saboda ba abu ne wanda yake mimma ta'ummu bihil balwa sallah kowa yana ambatanta da yayi haka sallallahu alaihi wasallam da an ambato to saboda haka babu a dauke ta a matsayin hay'ar sallah to wannan in aka dauke ta a matsayin hay'ar sallah da cewa akwai lada akan yin haka to wannan kuskure ne dan bai tabbata ba amma in an dauke ta saboda mutum zai yi saboda yafi masa saukin miƙewa musamman yayin da ya zamanto akwai girman shekaru ko kuma akwai nauyin jiki in ya ce ka dan zai fi masa sauki ya dunkula hannunsa wajen dagowa bisa ya shimfida hannun to idan yayi saboda bukatuwa ga yin haka to wannan babu laifi amma ba wai dan cewa wannan yana daga cikin sunnonin sallah ba baya daga cikin sunnonin sallah saboda wannan hadisin bai inganta ba duk da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai Sheikh Nasir ya inganta shi shi yasa malamai da dama ma suka yi masa ca akan inganta wannan hadisin a wajen nuna rashin ingancin sa amma kafin shi Imam An-Nawawi ya riga shi da hukunci akan hadisin da cewa da'ifi ne hadisi ne mai rauni to waɗannan su ne masail inda suke da alaka da dagowa daga dagowa zuwa raka'a an fahimta ko saboda haka mafi rinjaye shine mazhabar Malik da Shafi'i idan mutum zai miƙe ya soma miƙe wato ya dogara da ƙasa gwiwarsa ta soma barin ƙasa yana sunkuye yana mai tawali'u ga Allah sannan sai ya daga hannunsa ya bar ƙasa ya fi balan sannan kuma ya fi ƙaskantar da kai ga Allah kuma ya fi tsare kansa ya fi taimaka masa wajen tashi din na'am babu yukabbiru wa huwa yanhabu min as-sajdatayn babun yana yin kabbara alhali yana miƙewa daga sujada biyu ma'anar sujada biyu anan raka'a biyu wato yayin da yake dagowa daga raka'a ta biyu zuwa ta uku to yana miƙewar zai yi kabbara ba sai ya tsaya kyam sannan ya kabbara ba ba kuma yana zaune ba ya kabbara a'a yana miƙewa yana kabbara wato kabbara ta su ta hadu da miƙewarsa a dagowa daga raka'a ta biyu abinda yasa Imam al-Bukhari ya kulla wannan babin saboda mas'ala ce da Malik rahmatullahi alaihi yayin nassi akan cewa ba haka za a yi ba a cikin mudawwana to in kuka kula Imam al-Bukhari yakan danyi guga zana ga waɗansu ra'ayoyi na Malik rahmatullahi alaihi wanda bai amince da su ba kamar yanda yayi wajen ruku'u ko wajen ruku'u yace ai addu'a bayan ko Malik yace a ruku'u ba a addu'a baya yana kima mutum yayi addu'a a ruku'u kaga sai ya kulla babi akan wannan domin yayi ishara ga wannan sabanin da yayi da Malik haka wannan mas'alar domin yayi ishara ga sabanin da yayi da Malik tunda ba wai duk masail na fiqhun ibadat ne Bukhari yake kawo su a cikin littafin nan ba sai dai muhimman masail to wannan kamar yayi ishara ne zuwa ga sabawar da yayi da Malik akan wannan mas'alar shine yaya mutum zai yaushe mutum zai kabbara idan ya dago daga raka'a ta biyu zuwa raka'a ta uku na'am ai kun lura da yadda ake sau da yawa saboda kun san abin da ke cikin risala ai ta Ibn Abi Zaid cewa idan mutum ya dago sai ya tsaya kyam sannan sai ya ce Allahu Akbar haka yake to kuma haka Malik yace a cikin mudawwana yace yayin da mutum yake dukkan yake dago yake sunkuyawa zuwa ruku'u yana yin kabbara tare da sunkuyawarsa yayin da yake dagowa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida yana kabbara yayin da yake cewa sami Allahu liman hamida yayin da yake sunkuyawa zuwa sujada yana yin kabbara yayin da yake sunkuyawa zuwa sujada yace sai in zai dago daga raka'a ta biyu anan wajen ba zai yi kabbara ba sai ya tsaya kyam sannan yayi to zamu ga shi kuma al-Imam al-Bukhari menene madogararsa a wannan na'am Abdullahi ibn Zubair yana nufin Abdullahi ibn Zubair kenan sahabin farko da aka haifa a Madina bayan hijira shine farkon musulmi da aka haife shi a Madina daga cikin muhajirin bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira dan Asma'u jikan sayyidina Abubakar kuma dan Az-Zubair ibn al-Awwam ya kasance yana kabbara yayin da yayin miƙewarsa wato yana miƙewa yana kabbara to ko idan Imam al-Bukhari ya kulla babi sai ya kawo wata riwaya daga wani sahabi ko ma daga wani tabi'i to ya nuna wannan shine zabin sa wannan shine zabin sa wato yana kabbarar zai tinda gashi Ibn Zubair haka yake kebance Ibn Zubair da yayi da ambato ya nuna wannan shine zabin sa akan sabani in ma akwai a cikin wannan mas'ala na'am na'am Yahya ibn Salih al-Wahhabi al-Ghafiqi shine ko Yahya ibn Salih al-Wahhabi ne al-Misri al-Ghafiqi na'am Yahya ibn Salih al-Wahhabi Abu Zakariya al-Hafiz al-Faqih al-Himsi na'am na'am daga Sa'id ibn al-Harith yace Abu Sa'id al-Khudri yayi mana sallah sai ya bayyana kabbara yayin da ya dago kansa daga sujada da kuma yayin da yayi sujada da kuma yayin da ya dago da kuma yayin da ya miƙe daga raka'a biyu yace yace haka naga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan naga Annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan shine ya nuna cewar ba a bambance ba yayin sujada yayin dagowa daga sujada da yayin ba a bambance ba yayin dagowa daga sujada yayin yin sujada da yayin dagowa daga raka'a ta biyu duk dai ana yin kabbara tare da aikin domin shine ma'anar wannan hina rafa'a ma'ana yana dagowa yana yin kabbara yana miƙewa yana yin kabbara a tare dagowar ta zamanto tare da yin kabbar shine zahirin abin da lafazin yayi to kuma ya daukaka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kun ga a cikin wannan akwai yanda sahabbai suka kasance suna yi sallalana Abu Sa'id Abu Sa'id yayi mana sallah wato ya nuna musu yadda yake a aikace sannan bayan yayi kuma yace haka naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi na'am na'am نعم محمد ابن زيد ابن درهم
غيلال ابن جرير البصري دقى مطرف شيني ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه يتشي من يثلى دنيد عمران عمران هنا نفي عمران بن الحسين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل الياس وكأب هنا دقتكين صحابي دسكس وكأب بصرة يتشي من يثلى باين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ya kasance in yayi sujada sai ya kabbara kuma idan ya dago sai ya kabbara kuma idan ya miƙe daga raka'a biyu sai ya kabbara yayin da ya sallama sai Imran ya kama hannuna sai ya ce sallallahu alaihi wasallam yace wannan yayi mana wannan ya yi mana salla sallar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya ce haƙiƙa wannan ya tuna mun sallar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to a shahid anan shi ne ya yi kabbara wa idha nahada min ar-raka'atayn kabbar in ya miƙe daga raka'a biyu yana yin kabbara wato ya miƙe zuwa raka'a ta uku bayan tahiyyar farko yana yin kabbara idza zarf ne ya nuna idza zarf ne da yake ta'alluki da kabbara yana kabbara yayin da yake miƙewa daga raka'a biyu saboda haka wannan ya nuna kan cewar muqarana ake tsakanin kabbara da miƙewa duk wanda yake duk shine hujjar al-Imam al-Bukhari to kun ga wannan zahiran ya nuna sabanin abin da Malik ya tafi akai to menene hujjar Malik na cewar sai mutun ya tsaya kyam sannan zai yi kabbara ibnu Rajab al-Hanbali yayi musu hujja da riwayar waɗansu lafuzan hadisin Abi Humayd as-Sa'idi yace hatta idza qama min ar-raka'atayn kabbar has yayin da ya miƙe daga raka'o'i guda biyu kaga an ce idza qama har sai yayin da ya miƙe daga raka'a biyu kabbar sai ya kabbara to sai suka fahimci wannan ai hatta idza qama ai idza atamma al-qiyam domin qama ba za ka sifanta mutun da cewa qama ba sai idan ya tsaya kyam har sai da yayin da ya tsaya daga raka'a biyu kabbar to amma wannan hadisin inda ibnu Rajab yace وهذه الاحاديث وان الحديثين محموله على انه كان يكبر اذا اراد القيام من التشهد الاول يا كسنتي ina kabbara ne yayin da yayi nufin tashi yayin da yayi nufin tashi ba yayin da ya gama tashi ba ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu yaushe zaka yi alwala eh idza qumtum ila salati akace in kun tashi za in kun tashi zuwa salla faghsilu to ku wanke hannunka to sai ka gama tashin sannan zaka wanke hannunka in kun yi niyyar tashi idza aradtumul qiyam to sai suka ce anan ma haka ne idza qama ay idza arada al qiyama in yayi nufin tsayuwa shine ma'anar to kuma ma sai suka zo a wata riwaya ta Abi Humayd kamar yadda ta zo a cikin sunan Abi Dawud yace thumma jalasa بعد الركعتين سي النبي صلى الله عليه وسلم يزونا بين ركعه غدا بيو حتى اذا هو اراد ان ينهض للقيام حسيده يي نيه يميقي واتو يزابرا للقيام غتسيوا قام بتكبيرا سي يميقي ده كبرا كون فهمتا يلا كتشال تنصنا ام غبرو قام بتكبيرا سي يميقي ده كبرا kun ga wannan wadih ne ko hatta idza arada an yanhaba lil qiyam hasse da yayi nufin ya miƙe sai qama bi takbira sai ya miƙe da kabbara saboda haka yana fara kabbara yayin da ya soma miƙewa to amma Malik rahmatullahi alayhi yana da shi madogararsa abinda aka ruwaito abinda Ibn al-Qasim ya ambata a cikin Muwatta cewa Umar ibn Abdul Aziz ya kasance ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa a sassa baki daya
yana ce yana ga musu yanda ake salla cewa yayin da mutum zai sujada ya kabbara yayin da mutum zai yi ruku'u ya kabbara yana yin ruku'u yayin da yazo dagowa ya kabbara yana dagowa yayin da yazo dagowa daga sujada ya kabbara yana dagowa amma idan yazo dagowa daga raka'a ta biyu kada ya kabbara sai ya tsaya kyam sannan ya kabbara to kuma wannan ya rubuta ta ne zuwa ga gwamnoninsa to kuma Umar ibn Abdul Aziz yana cikin hulafa yana cikin hulafa'ur rashidin da yake tabi'i ne babu hujja a maganar tabi'i amma kasancewar ya rubuta zuwa ga ummal dinsa ya nuna kan cewar wannan wato sunna ce a bar ai aiki da ita to shine maliki ya riko da wannan saboda haka ba zai wuce ba dai illa amalu ahlil madina aikin mutanen madina haka yaga ana yi saboda gwamnonin Umar haka suke yi to amma al hujja in ta tabbata daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita tafi cancanta a bita ita tafi cancanta a bita na'am babu sunnatil julusi fi tashahhud babu sunnar zama a cikin tashahhud a cikin tahiyya at tashahhud ta tahiyya kenan wato ma'anar sunna ba wai cewa wannan zaman sunna bane a'a yaya sunna ta bayyana ake yin zaman tahiyya shine ma'ana kamar yanda shi kuma Malik ne rahmatullahi a cikin muwatta yace babu al'amali fi sujud fil julus yaya ake aiki wajen zama shi haka yace shi yakan ce al'amal bi ma'ana as-sunnal muttaba'a sunna a barbi shine ma'anar al'amal wato aiki wanda yake shine ya tabbata bisa sunna a barbi na'am ummu darda ta kasance tana zama a cikin sallarta irin hayar zaman namiji kuma ta kasance malamar fiqhu ce wato ma ta san fiqhu wa kanat faqiha wannan magana makhul ce ash-shami ba bukhari ne yace wa kanat faqiha ba na sha kawo muku wannan kissar ina cewa bukhari yace wa kanat faqiha haka wadansu shurah suka ce ba maganar bukhari bace Ibn Hajar ya bayyana wannan a sharhin ta cewa hadisin Ibn Abi Shayba wanda ya ruwaito wannan riwayar hadisin ta makhul ta bayyana cewa makhul wannan fadin maganar ta makhul ce kuma wannan ya karfafa cewa ita ummu darda din nan da ake nufi as-sughra ce ba al-kubra ba da kuma ummu darda din guda biyu ce al-kubra matar Abu Darda wanda ita sahabiya ce ita ta rasu daga baya ya aure as-sughra wanda ita tabi'iyya ce mai ibada kuma mai tsananin kyau kyakkyawa ce haka aka sifanta ta lokacin da Attabu Zaki mai gawa Attabu Zaki ne lokacin da Abu Darda ajalinsa ya sauka sai Ummu Darda take cewa in Allah ya bani aljanna ni ina kauna na zaman toma takka a aljanna kamar yadda na zaman toma takka a duniya sai ce to in haka ne kada ki aure domin mace tana zaman to in ta shiga aljanna mijinta ma ya shiga aljanna za ta zaman to matar mijinta na ƙarshe a cikin aljanna saboda haka bayan rasuwarta sai Muawiya ibn Abi Sufyan bayan rasuwar Abu Darda bayan ta gama idda sai Muawiya ibn Abi Sufyan yana amirul mu'mini yana shine sarkin daular musulunci baki daya ya tura yana neman ta da aure sai ta ce a'a ita tayi alkawari da Abu Darda cewa tana so ta zama ta sa aljanna dan haka ba za ta saki aure ba sai ya ce mata to da yake tana da sauran kuruciya kuma a lokacin sai ya aika mata ya ce to ki lizimci azumi wato ta yawaita azumi saboda tana da sauran kuruciya haka ta yi to kuma ga shi bayan wannan ga ta kuma faqiha malama fiqhu ga kyau ga fiqhu bata yi auren ba ba wanda ya mata raddi wa kanat faqiha kai mata raddi ita ma ta yi maka raddi faqiha ce wa kanat faqiha wannan ya nuna zaɓin Bukhari a wannan mas'alar shine cewar zaman mace da zaman namiji a sallah duk ɗaya ne ba bambanci tsakanin mace da namiji a wajen sallah domin ummu darda gashi haka take kuma masanar fiqh ce saboda haka duk da babu ai wato ba a hujja da maganar tabi'i kamar yadda akai saba dan kamar yadda waɗansu malamai suke ganin ana hujja da aikin sahabi kun san aikin sahabi malamai sun yi sabani a wajen Malik da Imam Ahmad suna ganin aikin sahabi kaulin sahabi hujja ne amma a wajen al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa maganar sahabi ba hujja bace maganar sahabi ba hujja bace to amma kun ga an yi wannan sabanin to amma maganar tabi'i sun yi ittifaki cewa abinda tabi'i ya fada fata wasu ba hujja bace to me yasa Bukhari ya kawo dan ya san cewa ba hujja bace amma ana amfani da shi wajen tarjihi wajen rinjayarwa yayin da aka samu sabani akan fahimta guda biyu ko sama da haka sai amfani da ra'ayin wani tabi'i a rinjayar da ɗaya daga cikin fahimtocin saboda haka yana daga cikin wato yana daga cikin abubuwan da ake tarjihi da su wato yana suna daga cikin bawabitut tarjih duk da yake ba hujja bace to wannan akan wannan matsalar kenan kuma kasancewar Imam Bukhari ya ce sunnatul julusi fit tashahhud zama a cikin sujada ai a cikin tashahhud ya nuna cewar zama a cikin sallah akwai tafsil ba duk zama ne yake daya ba akwai zama na tashahhud wanda yake nuna kan cewa zaman wanda ba na tashahhud ba shi ma yana da sifa sabanin sifar zama a cikin tashahhud amma maksudin sa nan ya bayyana zama a cikin tashahhud sai daga cikin hadisan da zai kawo sun bayyana yanda tafsilin zaman yake a cikin tashahhud na farko da tashahhud na ƙarshe da kuma zama tsakanin sujada guda biyu saboda haka zama a cikin sallah guda uku ne da zama tsakanin sujada guda biyu ko da zama na tahiyyar farko da zama na tahiyyar ƙarshe ko to ko kuma ka ce zama na tsakanin sujada da zama na tashahhud da zama wanda ake masa sallama in ka ce bambanci tsakanin wannan tafsilin da wancan tafsilin shine zama na tashahhud din ƙarshe wannan a sallar magriba ne da sallar isha amma in ka ce zama da ake masa sallama to wannan hadda ya hada sallar asuba wadda ake mata raka'a biyu da sallolin nafila da ake sallama a kowace raka'a ta biyu saboda haka kun ga dai zaman za a iya cewa hai a guda hudu ce da zama tsakanin sujada da zaman tahiyyar farko da zaman tahiyyar ƙarshe a sallah mai raka'a uku ko raka'a hudu da zaman sallama a sallah mai raka'a biyu kawai to sai mu yanzu mu karanta hadisi na'am نعم أبلاه بن مسلمة القعنبي دق مالك دق عبد الرحمن بن القاسم دق عبد الله بن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر من يسا مثل شيما سونا سا عبد الله كما يند ذاها قمت أن يسنا سن ياما يأنس سونا كان با دق با ينزا أكفا با ينزين أكي يبا دا صحابا أنه صلى الله عليه وسلم سن نعم نعم شي عبد الله بن با تابعي ني بيغا النبي صلى الله عليه وسلم با تابعي ني اما يا جماعه هيكن نعم كيوا شي عبد الله يا با ما عبد الرحمن ابن القاسم لاباري شي عبد الرحمن ابن القاسم جيكن واتو دان جيكن سيدنا ابو بكر ني دان واتو جيكن محمد ابن ابي بكر الصديق ني ya daga cikin malaman Malik a Madina na'am ya kasance yana ganin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yana harbe a cikin sallah an san harbe an san zaman harbe in at-tarabbu an san zaman harbe kamar zaman da malam Isma'il yayi na'am idan ya zauna fi salati a cikin sallah yana harbe a cikin sallah idza jalasa idan ya zauna wannan ya nuna dukkan zama kenan dukkan zama harbe yake na'am sai ni ma na aikata inji shi Abdullahi a hali a wannan rana ni mai karancin shekaru ne. Sai Abdullahi ibn Umar ya hana ni yace ai sunnar sallah kawai ka kafa kafar ka ta dama ka shimfida ta hagu. Sai nace to ai kai kana yin haka, haka din me yake nufi har dai wato ai kai kana yin har dan. Sai yace inna rijlayya la tahmilani, ai ni kafafuna ba za su iya dauka na ba, ba sa dauka na saboda lokacin nan yana da girman shekaru. Ya nuna cewa Abdullahi din yana daga cikin irin yaran da aka haife su bayan girma ya zo ma mahaifinsu, yara da za a ce sun zama to kamar jikoki. Na'am, to kun ga nan sai yace sunna sallah ka kafa, ya bayyana masa hay'ar zaman ka kafa kafar ka ta dama, shine ka sanya kafar ka ta dama a haka, shine annasu wato ka kafa dan yatsun su zaman to sun tokare da kasa, ba ka shimfida su a haka ba, dan yatsun kafar ka kafa su a tsaye haka, ka tsayar da kafar ka ta dama. An fahimta ko an gani? Ka tsayar da kafar ka ta dama, sannan ka shimfida kafar ka ta hagu a kasa, kafar ka ta hagu ka shimfida. To amma bai fadi ya zaka yi ba, a ina zaka zauna? A kasa zaka zauna ko akan kafar? Riwayar hadisin Malik, wanda ya zo a riwayar hadisin Malik na wanda Malik ya ambace shi a bayan wannan hadisin a cikin Al-Muwatta, shine riwayar daga Yahya ibn Sa'id anna al-Qasim ibn Muhammad arahum al-julus fi at-tashahhud. Al-Qasim ibn Muhammad ya nuna musu yanda ake zama a cikin tashahhud. Fa nasaba rijlahu al-yumna, sai ya kafa kafarsa ta dama. Wa sanna al-yusra, ya shimfida ta hagu. Wa jalasa ala warikihi al-yusra, ya zauna akan kwibinsa na hagu. Shine ake wannan zama, shine ake cewa at-tawarruk. At-tawarruk. Walam yajlis ala qadamihi, walam yajlis ala qadamihi, bai zauna akan kafafun ba, bai zauna akan kafafun ba. Kun gane tawarruk ai ko? Wannan haka Yahya ibn Sa'id ya bayyana. To amma al-Imam an-Nasa'i sai ya ruwaito wannan hadisin na Yahya ibn Sa'id ta hanyar Amr ibn al-Harith, ba ta hanyar Malik ba. Shi kuma Amr ibn al-Harith a hadisinsa daga Abdullahi ibn Umar yace min sunnati salah, daga sunnat sallah, an yansiba al-yumna, mutun ya kafa kafa ta dama, wa yajlisa ala al-yusra, ya zauna akan ta hagu. To kaga sun ci karo da juna ko ba su ci karo ba? Saboda haka wannan az-zahir shi Malik rahmatullahi alaihi sai ya dauki ta farko, yace duk zaman sallah gabaki daya kowane zamani tawarruk ake, bisa wannan hadisi na Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Qasim, daga Al-Qasim, wanda ya nuna musu yace arani hadha Abdullahi ibn Umar wa haddathani anna abahu kana yaf'alu dhalik. Abdullahi ibn Umar shi ya nuna min yace haka baban su yake yi. Shi ma amma kaga shi bai dauka shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To saboda ihtimalin da ke cikin wannan riwayar, dan bata bayyana da bata fito da hay'ar balo-balo ba, sai mal Imam al-Bukhari ya biyar da shi da hadisi na biyu, hadisin Abi Humayd. Na'am. Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Layth ibn Sa'ad imamu ahli Misr, daga Khalid ibn huwa ibn Yazid al-Jumahi al-Misri, daga Sa'id ibn Abi Hilal, daga Muhammad ibn Amr ibn Halhala al-Madani, daga Muhammad ibn Amr ibn Ata, kuma dai yace wa haddathana Layth shi Yahya ibn Bukayr, daga Yazid ibn Abi Habib al-Misri faqih ahli Misr, da kuma Yazid ibn Muhammad, Yazid ibn Muhammad wato Yazid ibn Muhammad min bani Qais ibn Makhramah bin Matlab bin Mutallab madaniyun sakana Misr, daga Muhammad ibn Amr ibn Halhala
daga Muhammad ibn Amr ibn Ata. Cewa shi ya kasance yana zaune tare da waɗansu jama'a daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaka yace sai muka ambaci sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Abu Humaid As-Sa'idi yace ni na kasance ni ne na fiku kiyayewa ga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaid As-Sa'idi an yi sabani akan sunansa, mafi shahara shine sunansa Abdurrahman ibn Sa'ad ibn al-Munzir. Abdurrahman ibn Sa'ad ibn al-Munzir As-Sa'idi, na'am, yace ni ne na fiku haddacewa ga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata riwayar sai suka ce, to ya ake kafi mu? Ai, baka fi mu tsawon zama da shi ba, kuma ba ka fi mu kwaɗayi wajen bin sunnarsa ba. Na'am, ba su sakan masa ba, sai da tukuna ya yi ɗin. Na gan shi idan ya yi kabbara yana sanya hannuwansa daura da, wato yana sanya hannuwansa kunnen su kunnen doki da kafaɗinsa, wato daidai da kafaɗinsa. A'a, daidai da kafaɗinsa haka. Sai daidai da kafaɗinsa. Haka ai hidaa uzunaihi ne. Wannan shi ne ya zo a hadisin Malik ibn al-Huwairis. Amma hadisin Ibn Umar da hadisin shi wannan na Abi Humaid, hidaa mankibaihi, shi ne zuwa nan haka. Daidai kafaɗinsa. Na'am. Wa idha raka'a, kuma idan ya yi ruku'u, sai ya tabbatar da hannuwansa daga gwiwoyinsa, wato ya kama gwiwoyin, kamar yadda wata riwayar ta wannan hadisin ta nuna. Na'am. Thumma hasara zaharahu, sannan ya daidaita bayansa, wato ba ya ɗago shi ba, ba kuma ya can ƙasa da shi ba. Shi ne hasara zaharahu, wato ya sunkuyar da bayansa ya zamanto daidai wa daida. Idan ya ɗago kansa sai ya daidaita, har sai kowane kashi na kashin bayansa ya koma bigiransa, wato sai ya tsaya cak yanda zai zamanto ya riga kowane kashi, ma'ana kowane kashi ya koma bi ma'ana ya samu nutsuwa a halin da yake na tsayuwa din. Shine kama gwiwar, haka ba? Tun ya kama gwiwarsa, kamar nan ce gwiwar, wato kamar nan ce gwiwar, sai ya kama ta haka, ba kawai ya dora hannun ba, ya kama ta. Na'am. Fa idha sajada, idan yayi sujada sai ya sanya hannuwansa, ba yana mai shimfiɗa su ba, wato ya shimfiɗa su yadda sangalalin hannunsa zai zamanto a ƙasa. Wala qabidhihima, ba kuma yana mai matsi su ba, ba kuma yana mai wato dunkule su ba. Dunkulewar nan yana nufin wato ya dunkula hannuwansa haka, ko kuma ya dunkule su a jikinsa, ya hada su da jikinsa, ya hada hannuwan da jikinsa, wato do yana budawa. Na'am. Kuma ya fuskanci kibla da wato gefan yan yatsun kafafunsa, ya zamanto su kansu wato suna kallon alkibla, kamar wannan ce kafar, wato sai ya zamanto kafar ita kanta yan yatsun ba ka kafa su haka ba, a'a wato ka lankwasa yan yatsun yadda zai zamanto kowane dan yatsa yana kallon alkibla. Wannan ita ce hai'ar rashin kasala. Amma ka ga mutum kawai ya dan saki kafar haka, daga gani ka ga wato gajiya ta yi gajiya, ko kuma rashin kula ta yi rashin kula. Na'am. To idan ya zauna a raka'o'i biyu, wato zaman tahiyyadin kenan, sai ya zauna a kan kafarsa ta hagu, ya kafa kafar dama. Idan kuma ya zauna a raka'ar ƙarshe, sai ya gabatar da kafarsa ta dama ta hagu, ya kafa ɗayar, ya zauna akan maƙa'adatihi, akan wajen zamansa,
shine akan wato akan kwibin jikin sa eh mazaunin sa akan mazaunin sa eh na'am Layth yaji Yazid ibn Habib Yazid ma yaji daga Muhammad ibn Halhala ibn Halhala yaji daga ibn Ata Abu Salih wato sakataren Layth ya ruwaito daga Layth haka yace kullu faqarin kowane kashi na baya ibn al-Mubarak kuma yace daga Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi yace haddathani Yazid ibn Abi Habib cewa Muhammad ibn Amr ya zanta masa kullu faqarin shi ma haka yace kullu faqarin dan ya ishara ga dabbin wannan kalmar to kun ga wannan wannan ya bayyana cewa nau'in zaman guda biyu ne zaman tahiyar farko da zaman tahiyar ƙarshe ko ba haka ba zaman tahiyar farko yana zama akan kafar hagu ko zaman tahiyar ƙarshe yana zama a mazaunin sa sai ya gabato da kafar hagu din ya zamanto ta dan fito kenan ta kuyidin sa na dama to amma ba ai bayanin zama tsakanin sujada biyu ba ko ba ai bayanin zama tsakanin sujada biyu ba a tsakanin sajdatayni ba da sallah mai raka'a biyu da sallah mai raka'a biyu to kamar yadda muka ce shi Malik rahmatullahi alaihi ya dauki zaman gabaki daya tawarruk ne a cikin sallah bisa hadisin Abdullahi ibn Al-Qasim ibn Muhammad daga Abdullahi ibn Abdullahi ibn Umar daga Ibn Umar ba marfu'an zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan riwayar ba marfu'a bace an riwayar marfu'a ita bata fadi yaya ake zaman ba kawai ta fadi yaya ake yi da kafar kafar dama a kafata kafar hagu a shimfidata amma a yaya ake zaman bata bayyana ba a dunkula ta zo mujmala ce to wannan riwayar ita ta bayyana to amma da ta shi bayyanawa ta bayyana biyu daga cikin hudu na zaman to akan haka Imam Shafi'i sai ya ce shi ya tafi akan cewar dukkan zama a cikin sallah za a zauna ne yadda ake zaman tashahhudul awwal wato shine a zauna akan kafar hagu kamar yanda wato aka dauki zama tsakanin sujada biyu ya zamanto kamar irin wannan nau'in zaman ne wato mutum ya zauna akan kafarsa ta hagu idan kuma zama ne na sallar da ake idan zama ne na raka'a na inda ake sallama to sai ai tawarruk sawa'un salla ce mai zama biyu wato raka'a uku ko raka'a hudu ko salla ce mai raka'a biyu in dai zaman da ake yin sallama ne saboda riwayar da tace idza jalasa fil raka'atil akhira idan ya zauna a fil raka'atil akhira in ya zauna a raka'ar karshe to kaga raka'ar karshe sawa'un salla mai raka'a biyu ce ko mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu tawarruk za a yi shi kuma Imam Ahmad sai ya ce wannan tawarruk din ana yi ne a sallar da take tahiyya biyu sallar da take tahiyya biyu dan ita ce Abu Humaid ya bayyana eh mai uku da hudu amma sallah wanda ake raka'a biyu to sai a koma zuwa ga wannan hadisin na sai a koma akan sifar zaman da ake tsakanin sajdataini shine yadda ake a tashahhudul awwal to me madogararsa shine wannan hadisin ya bayyana sallah ce mai tahiyya biyu amma sallah mai tahiyya daya bayanin ta ya zo a hadisin Aisha a cikin sahih Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a sallah yana kafar dama ya shimfida kafar hagu ya zauna a kai to Aisha yawan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam wace take gani nafila mai raka'a nawa biyu saboda haka wannan ya nuna shi yasa Imam Ahmad shi yafi dacewa da dalili akan wannan matsalar ta zama shi ko Imam Abu Hanifa sai yace duk zama wannan iftirashin ne na sujada farko na zaman tahiyyar farko din nan duk zama haka zakai sawa'un sallah ce mai raka'a hudu ko mai raka'a uku mai zama biyu ko mai zama daya iftirashi zake to kun gane yanda kowanne daga cikin matabobin nan yana da ra'ayi a kai wanda duk yafi kusa wajen tara dukkan annusus din shine matabar Imam Ahmad cewa zama a cikin sallah iri biyu ne akwai zama akan kafarka shine iftirash ana yin sa a wurare guda uku tsakanin sujada guda biyu da kuma a cikin tahiyya farko ta sallah mai tahiyya biyu da kuma a tahiyya karshe na sallah mai raka'a biyu kawai zama na biyu shine at-tawarruk zama akan mutun ya zauna akan mazaunin sa shi wannan ana yi ne kawai a sallah wadda take da zama guda biyu na tahiyya sallar magariba ko sallar isha to sai a zauna da hayar wannan zama dan sai a zauna ayi tawarruk a raka'a ta karshe kuma akwai hikima akan zabin Imam Ahmad ibn Hanbal saboda wanda yazo ya samu liman yaga yayi tawarruk ya san sallama ce kawai ta rumu amma in sallah ce mai raka'a biyu in dai yazo ya samu liman yana zaune yana tahiyya ya san zaman karshe ne ba buƙatar yace a wata kila a raka'a ta biyu yake yana ganin sa yayi yana ganin sa a zama da yake tahiyya ya san sallama ce to kuma wannan shine hikima bayan shine wanda ya hada hadisan kun ga hadisai guda uku kenan da hadisin Abdullahi ibn Umar wanda Bukhari ya kawo wanda mujmal ne dunkule yake da hadisin Abi Humaid wanda ya bayyana amma bayanin nasa ya takaita akan sallar da take da zaman tahiyya guda biyu sai kuma hadisin Aisha wanda ta bayyana sallar da ake raka'a biyu kawai a zauna saboda haka da waɗannan hadisai idan aka tattara su sai ya zamanto an samu yadda sifar hay'ar zama take a cikin sallah kuma duk kun ga suna cikin imma Bukhari da Muslim wa imma Bukhari kadai wa imma Muslim kadai hadisin Aisha yana cikin Muslim baya cikin Bukhari amma hadisin Ibn Umar da hadisin Abi Humaid al-Sa'idi duk suna cikin Bukhari da Muslim wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ga tambayoyi da yan uwa kuka turo wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta ita ce game da bayanin da kai wancan satin akan yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar karshe tashin idan mutum toshin idan mutum bai samu wata raka'ar ba sai aka zo tahiyar karshe shin zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran addu'o'i ko kuma sai zai bari sai tahiyar karshe a wajen sa sannan yayi salati da sauran addu'o'i eh al-zahir zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi sauran addu'o'i din tunda abinda liman yake yi kenan duk da wajen sa ba raka'ar karshe bace ba tahiyar karshe bace amma al-aula gare shi yayi tahiyar bayan ya wato inda ba zai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zai tahiyar ba ma in yana ganin wannan zaman sai ya sake shi bal dai shine aula bisa ya zauna ya gum a cikin sallah babu inda aka ce ai shiru a cikin sallah babu wani waje da aka ce ai shiru illa yayin da liman yake karatu kana jin karatunsa a wajen waɗanda suka ce ba zai bi shi ba shi ma kuma a wajen kowa da kowa in sura ne shine aka ce ka saurara wa idza quri'a alquranu fastami'u lahu wannan a wajen kowa da kowa in sura ne shine wannan a wajen kowa ba za ka bi shi ba amma in fatiha ne to shi za ka karanta a wajen wanda suka ce sai ka karanta fatiha kamar yadda yake a masabar Shafi'i rahmatullahi alaihi amma ba inda aka ce ai shiru a cikin sallah saboda haka yayin da ka zo ka samu tahiyyar karshe kawai tare da liman kaga ba ka samu hukuncin sallah ba amma kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Mu'adh ibn Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka zo a cikin masallaci kuka same ni ku fakunu ma'i ala al-hay'ati allati wajadtumuni ku kasance tare da ni a hay'ar da kuka same ni wato in yana sujada su bi shi a sujada amma ga yadda zaka ga waɗansu suna yi idan mutun yazo ya samu liman yana zaune yana tayya sai su tsuguna su jira in yayi sallama sannan sai su miƙe su ce za su fara sallah wannan sun kubtan ma sun fauce ma kansu fa'ida dan ba su shiga cikin sallah tare da liman ba kuma abin da yake mafi rinjaye kamar yadda muka rinjaye wajen karatuttuka a wannan daban-daban da muka yi shine cewa mutum yana samun falalar jam'i da riskar mafi karancin juz'i na sallah in dai ka zo ka shiga cikin sallah kafin liman ya sallama ka samu ladan jam'i saboda haka kace zaka zauna ka jira liman sai ya sallama tukuna sannan ka tashi kai kuma ka fara sallar ta ka tsuguna na farko dai wannan tsugunan ba a san shi ba babu an da aka ambace shi a cikin wani littafin fiqh ballantana littafin hadisi to amma in ka shiga din kuma ka shiga ka zauna kai shiru shi ma wannan shiru ba shi da asali babu asali a cikin sallah na kan cewa ka shiga cikin sallah kai shiru ba za ka yi wani zikiri ba inda kawai aka ce kai shiru shine in kana sauraron karatun liman inda yake bayyana karatu to amma in ka zauna a cikin tahiyar karshe din kai tahiyar sannan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a ai dama ce har wato wajen sallar yayi maka yawa inda zaka wato wajen addu'ar yayi maka yawa a cikin sallah da kana ganin kanka ba zaka yi addu'a a lokacin ba sai kai addu'a kuma yin addu'ar ba ta sa ka ta fitar da sallar taka daga hay'atta ba cewa kai addu'a inda ba a addu'a bal kamar yadda muka gani a darasin wancan makon da yake kafin wancan cewa a kusan ko ina a cikin sallah akwai addu'a a tsayuwa ana yi a dagowa daga a ruku'u ana yi a dagowa daga ruku'u ana yi a sujada ana yi a dagowa daga sujada ana yi a zama na tahiyar farko ana yi a zama na tahiyar karshe ana yi saboda haka kai sujadar kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'ar shine aula alaikum salam
malam da za a tsawo da ce wani kana faɗa maka mutane suna gani yadda za a ƙara ƙwarewa Allah ya ƙara lafiya
akwai wani bawan Allah da ya turo min clip na sallah da raka'a biyu da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi kun akwai wanda ya gani wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi to ya dai ni dai na ga Albani na san yayi kama da shi amma ni ma kuma gaskiya daban mamaki a ce Sheikh Al-Albani yayi amma in haka amma dai yanda yayi ta din kusan yanda yake a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam so babu ba laifi mutun ya nemi wannan yayi amma ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani bane ya dai bayyana yadda hay'ar sallah take ga duk wanda ya karanta sifatu salah in ya gani zai ga haka take sai a tutura mutane su gani na'am a nuna a nan din to insha Allah za a yi insha Allah bi idnillah to na'am wani ne ke daga amma shi ma yana daga cikin irin wannan wai idan mutum ya zo ya samu liman yana ta hiyar karshe ba zai shiga sallar ba sai ya jira sai ya tsaya in ya sallama sai ya kabbara sai ya sallasa shi kadai wannan ya zamanto wanda aka yi makamin ga ya samu dama ya watsar da ita ya samu halin da zai shiga cikin jam'i ya samu ladan jam'i bai yi ba ya zo ya salla shi kadai mutum ya shiga a cikin inda ya samu liman a hay'ar da ya same shi kamar yadda ya zo a hadisin Mu'adh wanda na ambata mu sannan wannan ya ce idan mutum ya samu tahiyar karshe ko sujada a jam'i shi ya samu darajar jam'in gaba daya daraja 27 ko kuma gara mutum ya jira ya yi wani sahun domin kwaɗayin ladan jam'i ko kuma zai bi wanda ya samu ko da bai samu raka'a ko ɗaya ba kamar yadda wasu suke yi Allah ya ƙara man lafiya amin to na amsa wannan zai shiga kuma in ya shiga zai shiga kuma in ya shiga tare da liman zai samu ladar jam'i 27 insha Allah sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam nisan kwana da imani amin tambaya ta ita ce shin menene hukuncin gwajin maniyyi da ake yi a asibiti sannan kuma akwai sharadin cewa ba a so maniyyin ya wuce mintuna 30 da fita duba da nisan da ke tsakanina da asibitin sai suka bani zabi guda biyu na farko suka ce zan iya na je asibitin sai na yi istimna'i don samun maniyyi na biyu kuma zan iya na kama hotel a nan kusa da asibitin na je da iyalina na farko dai istimna'i haramun ne
istimna'i haramun ne tunda Allah ta'ala yace faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun istimna'i shine mutun yayi wasa da al'aurar sa hayya fitar da mani wannan wanda duk yayi Allah ta'ala yace wanda duk ya nemi abin da yake koma bayan wannan shine wato na iyalinsa ko abin da hannunsa ya mallaka kuyanga to wannan masu ketare iyaka ne amma abinda yake faruwa na kan cewar yayin da wani mutum ya samu larura ta wajen wato alaka saduwa da iyali ko kuma wajen sha'anin neman haihuwa ana ganin ko akwai wani rauni tare da maniyinsa saboda haka ana buƙatar sai an yi wato an samu maniyi domin a gwada shi to wannan sai ya je da matarsa asibitin in ya so ta yi masa istimna'i ko kuma ya kama hotel din ai shi kenan dai amma dai ba dai ya yi da kansa ba na'am
wannan ne yake kamar wai kamar yanzu yadda halin tsaro yake a arewacin Najeriya wai kamar su ƴan canwa idan suka idan da sallah za su iya sa wani liman ya musu shafai da wuturi ya musu kuru daga
tesu wato in sun gama sallar isha sai su sa wani liman ya musu shafa'i da wuturi ya musu sannan ya musu kunuti a ciki to me yasa ba za su yi kunutin a cikin sallar isha ba ai ana kunuti a sallar farilla ita ce ma aula amma a cikin shafa'i da wuturi amma yadda ita ta zamanto sunna ba a ramadan ba wannan ana jin tsoron zai zamanto sun taho da wata bid'a babu laifi a yi jam'i a shafa'i da wuturi amma kamar yadda khalil ya faɗa wato da sharadin cewa ba a mayar da shi al'ada ba haduwa domin yin na sallar nafila a cikin ba a cikin ramadan ba ya halatta amma kar ya zamanto wato ana yin mi'adi domin sa ya zamanto al'ada kuma a rinka bayyana shi a cikin masallatai in suka yi haka zai zamanto kan cewar sun zo da sun yi bid'a saboda haka al'aula sai abin da ya tabbata a cikin sunna ya tabbata a cikin sunna akan nawazil abubuwa da suka zo suka addabi musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti a sallolin farilla guda biyar baki daya a wani hadisin aka ce yayi a sallar asuba da sallar isha a wani hadisin yayi a sallar asuba da sallar maghrib saboda haka za a iya yi a salloli guda biyar gabaki daya kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas a hadisin Abu Huraira kuma a sallar asuba da sallar maghriba saboda haka wannan shine aula shine za su yi ba su zo su kirkiro haduwa domin shafa'i da wuturi ba a cikin dararen ramadan ba a dararen ramadan wannan sunna ta tabbata da ita daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda sahabbai suka rayar da ita to sannan wannan yace Allah ya kara mana lafiya da tsawon rai masu albarka da kuma baiwa hajjiya lafiya tare da sauran musulmi baki daya kuma ina barin addu'a a wurin yan uwa akan wani abu na sanya a gaba to Allah ya biya maka bukatarka malam dan Allah muna so a dan yi ma yan uwa mata nasiha akan zuwa da yara da suke yi wanda kuma ba sa tsawatarwa yaran nasu akan abubuwa kamar haka suna barin yaran su kanana su shiga toilet babu takalmi ko kuma su yi kashi babu flushing har ma su dauki butoci su caba a ciki kuma yaran suna rashin ji sosai kuma ai ma yan uwa mata nasiha akan surutu musamman ranar juma'a malam dan Allah ayi kokari har a ranakun juma'a ayi musu nasiha akan wannan batu da kuma duk wanda ba zai iya tsawatar ma da kansa ba akan tsabtace masallaci ba zai iya tsawatar ma dansa ba akan tsabtace masallaci ba rashin taho rashin zuwan su shine alkhairi domin suna ɗebo najasa su kawo cikin masallaci gaskiya malam ƴan uwa mata da yaran su kanana suna kazanta sosai a faɗakar da wannan batu har ranar juma'a domin tsarkaka masallaci Allah ya ba mu dacewa duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullah afwan malam da kuma rashin girmama qur'ani da ake yi kuma shi ma ba su tsawatarwa ƴaƴan su to wannan nasiha ce muhimmiya abinda suka aka gani wannan lallai wato duk mace in ta zo da yara ta sa ido a kansu zai ta sa ido a kansu musamman wannan abin yaro idan aka ce in yace zai shiga banɗaki kar a bashe ta fushi kadai in aje a kai shi dan maslahar sauraron karatu ba ta kai maslahar a tsare yaro kan kar ya kawo najasa cikin masallaci ba da kuma ma a tsare yaro daga cutu tunda yanzu in ya fita din baka san ma irin wanda suke shigowa cikin masallaci ba ba a san irin waɗanda suke da mummunan niyya ba su mummunan nufi ba su shigo cikin masallaci domin wani abu sai tukuna wani abu muna ya zo ya faru ko yaro ya tafi ban daki an zo ba a ganshi ba Allah ya kiyaye hankali kuma ya zo ya tashi a ita uwa tana zaune ta ce ita karatu take ji ta rike alqur'ani ko ta rike littafi amma bata damu da danta waya ta ban daki bata san abin da zai je ya samu da shi ba wannan yana daga cikin kuskure da rashin kulawa yaro dan kankani kar a bashi shi kadai wanda kuma aka san kan cewa yana da hankali to sai a tuna a nuna masa lallai wajibi ne ya tsaftace masallaci kawo najasa cikin masallaci yana daga cikin kaba'i yana daga cikin manyan zunubai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam muna gani lokacin da wannan balaraban dajin ya zo ya fitsari a cikin masallaci yasa aka kawo tulu yasa aka kawo katon guga na ruwa aka zuba dan a tsarkake masallaci Allah madaukakin sarki ya ce masallatai yayi izinin a daukaka su shine a tsare su daga cikin daukaka su tsare su daga najasa to sannan kuma kamar yanda yake fada a sha'anin girmama alqur'ani wannan ba kai wajen mata bane har wajen maza zaka ga mutum sai ya ajiye alqur'ani a gaban sa ko dan kursi din nan da aka yi dan katakon nan ba zai dora ba kuma a cikin wannan wani in yazo baya kallon gaban sa sai ya taka alqur'ani kaga ka bijirar da alqur'ani da a tozarta shi ga wanda bai sani ba yanzu wanda ya taka alqur'ani bai sani ba irin damuwar da zai shiga ya kake ji a cikin zuciyarsa kuma kai ne sababi da ka sanya alqur'ani a gaban ka kuma ba wani abu ne kasala ce kana cikin karatun alqur'ani mai maimakon ka juya ka je ka ajiye shi inda yake kana ganin in ka juya watakila wani zai zo ya tsaya a sahunka ko makamancin wannan to wannan bai kamata mutum ko yaushe ya tsaya ya rinka duba kiyaye ka'idar Allah ka'idar shari'a ita ce aula bisa abin da yake kai ranka yake so ko sakewarka ko jin dadin ka amma dangane da abin da waɗansu suke faɗa duk da mai tambayar bai faɗa ba kan cewa wato iyaye in sun san ƴaƴansu ba za su tsaya su daina surutu ba a cikin masallaci to su daina zuwa da su masallaci wannan mun sha nuna kan cewa wannan kuskure ne a kyale yara a zo da su masallaci a kyale yara su zo masallaci saboda albarkar da take sauka su ma su samu rabauta rahmar da take sauka a majalisin da ake karantar da alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam su ita ma ta hada da su wannan la Allah shine zai zamanto mabudin arzikin su da ba za su tabe ba har abada kuma muna so mu al'umman mu alkhairi amma dangane da hayaniya da cha da mata suke ana cikin sallah ana cikin karatu to wannan muna janyo hankalin su wato su kula su daina wannan saboda ne na farko akwai idaya akwai cutarwa ga waɗanda yake masu sallah kuma kun san istighfarin da mala'iku suke yi ma mutanen da ke cikin masallaci bayan an yi sallah baya hadawa da wanda ya cutar malam yuhdith fihi malam yu'dhi fihi matsawar bai hadaf a ciki ba wato alwarsa bata kare ba da darihi kuma matsawar bai cutar ba to cutarwar ta hada cutarwa da irin wannan da maganganu da hayaniya wanda za ta dauke hankalin mutum daga fuskantar abin da ya zo yi a masallacin na jin karatu na alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kaga an zo masallaci dan a samu albarka kuma ya zamanto an mutum ya haramta ma kansa albarka saboda mummunan aikin da ya aikata da tasarrufin da ya yi saboda haka lallai a kula musamman ranar juma'a na'am ranar juma'a lokacin da ake karatun al-muwatta da lokacin da ake karatun alqur'ani na'am aka idan zai mike al-masbuq idan ya danganta idan al-masbuq yazo idan raka'a ɗaya ya samu idan raka'a ɗaya kawai ya samu in ya tashi mikewa ba zai kabbara ba zai mike ne domin kabbarar da ya ta zaman tahiya ita ce kabbarar sa ta tsayuwa tunda ba wajen zama bane wajen mikewa ne saboda haka in ya tashi zai zo raka'a ta biyu ne ba zai kabbara ba amma in raka'a biyu ya samu ko bai samu raka'a ko ɗaya ba
zai miƙe zuwa ga raka'a ta uku in raka'a biyu ya samu, ko zai miƙe zuwa ga raka'a ta farko in bai samu zama ba, to nan zai miƙe da kabbara. To kuma tunda zai miƙe da kabbara, zai ɗaga hannu a cikin wannan hali, domin digire ne da ake ɗaga hannu. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نرجوك مرة ثالثة من الله كباس لافيا ما يفهم الله كباس لافيا أقوي دعوة دكوشة كثارة دمو أشكون وننكراتو تهنير بيبيم متيانة جزو mai iyalansa ba lafiya da kanwarsa, muna roƙon Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya. Malam Sa'idu al-Ramma mai jan baki yana fama da mura, shi yasa jiya bai zo ba, muna roƙon ka Allah ka ba shi lafiya. Allah ka sanya shi ka sanya rashin lafiyar murar da ya samu ta zamanto masa kafara. Akwai ma dan uwa Malam Nasiru shi ma wanda yake zuwa wannan majalisi ba shi da lafiya, muna roƙon ka Allah ka ba shi lafiya. Akwai dan uwa Na'ibi Malam Aminu Na'ibi yarsa ta fita tun yau karfe 11 ba 12 ba a ganta ba, muna roƙonka Allah ka dawo da ita.
Amin.
Allah ka kasance tare da ita.
Amin.
Allah ka tsare ta da tsarinka.
Amin.
Allah ka kare ta da kariyarka.
Amin.
Allah ka hada ta tare da iyalanta.
Amin.
Allah ka bari da ka dawo da Annabi Yusuf wajen mahaifinsa Yaqub. Allah ka dawo da ita wajen mahaifinta.
Amin.
Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan abinki. Akwai dan uwa Alhaji Umar Alfin matar yayansa ta rasu yau da safe, muna roƙon Allah madaukakin sarki ka gafarta mata.
Amin.
Allah ka sanya ta cikin salihan bayi.
Amin.
Allah ka bata aljanna.
Amin.
Allah ka kyauta bayanta.
Amin.
Yara waɗanda suke ƴaƴanmu masu fuskantar jarabawa, Allah ka ba su nasara.
Amin.
Waɗanda suke neman aiki, Allah ka ba su aiki.
Amin.
Akwai daga cikin ƴan uwa mai neman canjin aiki, Allah ka yassare masa.
Amin.
Allah ka ba shi wajen da yake mai albarka.
Amin.
Allah muna roƙonka ka yalwata mana arziki a wannan ƙasa tamu.
Amin.
Allah ka yalwata mana arziki a wannan ƙasa tamu.
Amin.
Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya.
Amin.
Allah ka amintar da mu.
Amin.
Allahumma inna nas'aluka khairal du'a wa khairal mas'ala wa khairal falah wa khairan najah wa khairal thawab wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa nas'aluka ad-darajat al-ula min al-jannah. Allahumma amin ikhwanana al-musafirin ya rabbal alamin. Allahumma sahibhum fi as-safar wa akhlifhum fi al-aal wa a'idhum min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalab fi al-mali wal ahl. اللهم افتح عليهم ابواب فضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.